akwai tambaya ta cewa wani ya ce ya haɗu da wata yarinya a makaranta amma ita Kirista ce, ta ce za ta musulunta in aure ta, to sai ta musulunta tun kafin in aure ta. To lokacin da muka tashi in aure sai iyayenta suka ce sai mun je coci na biya sadaki a can, to sai na je na biya sadaki a coci. Mala a yanzu muna da yara uku da ita, to me matsayin auren namu da ita a yanzu, ko sai mun tuba mun sake wani auren, ko kuma auren namu yayi yana nan? Wannan ba da sadakin ai ba aure bane, wannan ba da sadakin ba aure bane, dan kaje ka ba da sadaki a coci a wannan ba aure bane, sai idan dai su ne suka daura muku aure. Idan su ne suka daura muku aure a coci, wannan auren bai halatta ba, baka aure ta ba. Dan daurin aure dole sai da wali, kuma idan tunda musulma ce iyayenta ba za su zamanto waliyanta ba, sai dai a kira su a matsayin shaidu. In ya so a samu wani musulmi ya zamanto shine waliyinta wanda zai bayar da ita a aure, ya zamanto walicin musulunci za a yi, sannan a bata sadaki, sannan a samu shaidu. Amma musulmi ba zai yi wanda yake kafiri ya zamanto shine zai daura masa aure ba, wanda yake kafiri ya zamanto shine zai daura masa aure ba, domin su ba su da alkawari a wajen Allah, saboda haka ba za su kulla alkawari na mu'amala ba, ko shaida ba za su yi ba. Tunda Allah ta'ala wajen shaida ma cewa ya wasu shaidu shahidai ne min rijalikum, shaidun su zamanto daga cikin mazajenku ne. Saboda haka idan har idan na san in kai kana da iyaye, ba zai yiwu a ce iyaye a ce kayi aure kana zaune tare da mata kuma su ce ba a san lokacin da kai ba kai auren ba. In an daura aure shikenan, in ku ba daura aure ba na musulunci, to sai kun daura aure, dole ku daura aure. Su kuma waɗancan wannan abin da aka yi, in ka yi shi ne bisa kuskure, yara suna nan a matsayin ‘ya’yanka, sai ka tuba ga Allah maɗaukakin sarki, Allah ya yafe mu, Allah ya yafe mana baraka da. In ba daura aure ba sai ya sake aure, sai ya sake aure. ‘Ya’yansa ne, tunda ya yi bisa kuskure ne. Akwai shubha, shi yana ganin duk inda aka samu shubha, duk inda aka ce in aka samu wato abinda zai rikita mutum, yana shakka haka ne ko ba haka bane, to babu haddi a kansa. Duk inda aka ce babu haddi, to ya'ya nasa ne. wa haythu dar'ul haddi yulhaqul walad fi kulli ma min an-nikahi qad fasad. Duk inda aka ce za a kawar da haddi, ba za a yi mutum haddi ba, to ɗa zai zamanto ɗan mutum a cikin dukkan aure wanda yake babiri, kamar yadda yake mai kamar irin ɗan asumi yake faɗa a cikin tuffa. Saboda haka wannan aure ɗin, idan saboda akwai shubha na cewa bai sani ba, ba za a yi masa haddi cewa zaman zina suka yi ba, to tunda ko ba za a yi masa haddi ba, ‘ya’ya nasa ne, sai dai dole sai ta yi istibra'i, sai ya ƙyale ta, ya jira har ta yi jini ɗaya. Abinda yake shine mafi inganci, tunda ba aure bane balantana a ce sai ta yi idda jini uku. Istibra'i za ta yi jini ɗaya domin a tabbatar da cewa babu ciki a kan wancan wato saduwar da aka yi, saboda kuma tabbatar da haƙƙin Allah. To sannan sai a ɗaura musu aure. Mutum ya auri Kirista, in mutum ya tashi auren Kirista, in aka tashi auren Kirista shikenan wajen iyayenta zai aure ta. Ai dama sharaɗin auren Kirista muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidi ahdan, kuna wato aure wanda yake na sunna, na kare kai, ba zaman daduro ba, ba ɗaukan ƙawa ba. Kaga idan mutum kawai kaje ka samu mace, kace tunda ai kana ganin ita Kirista ce, ba izinin iyayenta ba kowa, kace to shikenan na aure ki, kace to shikenan na aure ka, tunda ka san ba zuwa za a yi masallaci ba, ba ta da waliyai da sauransu, a ce an ɗaura aure shikenan sai ka ce an yi aure haka. A'a, sharaɗin auren dole sai da wani wanda zai sai da wani nata wanda shi ne zai tsaya a matsayin wanda zai aurar da ita. To sannan kuma a zuwa ɗaura aure, a ɗaurin aure na sunna, da siga, da bayar da sadaki. Wanda ya ce menene bambancin shahidai da suke rasuwa ranar juma'a ko daranta da kuma wanda aka kashe saboda Allah ko a wurin yaƙi, duk za su samu falalar sa rayukansu a cikin tsuntsaye ko dai ko ya abin yake wanda suka mutu ranar juma'a ko daren juma'a ba a ce shahidai bane cewa aka yi za a tsirar da su daga azabar kabari amma ba a ce shahidai bane su shahidai su ne ake sa rayukansu a cikin wato a cikin tsuntsaye wanda za su rinka wato zuwa suna tsayawa a karkashin al'arshi kuma suna tafiya ko ina suka zuwa aljanna shi ko mumini ransa din ne ake mayar da shi tsuntsu da zai rinka yawo a cikin aljanna wata ran yana yawo a cikin aljanna wata ran kuma ya dawo jikinsa a cikin kabari haka da yanda dai Allah madaukakin sarki ya san abin da yake na rayuwar rayuka wanda yana daga cikin ilimin gaibi wanda Allah madaukakin sarki bai sanar da mutane yaya hakikanin tasarruf yaya hakikanin ruhi yake ba to idan kasa ta cinye an ce kasa tana cinye dukkan abin jikin mutum banda wata kwaya wanda take a cikin kashin bayansa wannan ba ta ciwa kuma yanda rai yake ittisali da jiki ko da kasa ta cinye jikin yanda rai zai zama tayi ittisali da abin da kasa din ta ci ai abu ne wanda yake cikin ilimin gaibi Allah ne kadai ya san hakikanin sa wannan yace yana da dan uwa da yake akan wata mummunan aqida ai masa addu'ar Allah ya dawo da shi kan tafarki kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina roƙon Allah madaukakin sarki ya dawo da shi kan hanya ya dawo ya tsayar da mu ga baki daya akan tafarkin addinin musulunci tafarkin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yace shin zan iya aske game na domin ya ƙara fitowa domin in samu cikakken sunna a ba ka iya ba ba ka iya ba ka bar shi yadda Allah madaukakin sarki yayi shi ya toho yanda ya toko din ka kyale shi shine cika sunna da aka ce ifa'ul lihya ma'ana adamu taqsirha cika gemu ma'ana wato rashin ga gyaran fuska rashin askewa shine abin da ake nufi sannan wannan yace tambayar sa akan zakka waye kamata a bawa zakka kuma yace yana da kannena da yayuna za su iya shiga cikin masu karba sannan zan iya rarraba ta jama'a ko ban gane wannan tambayar ta sadakar sai ba zan iya rarraba ta ga oho ga makota na da teburin kasuwar mu wato makotan sa na kasuwanci masu teburin kasuwa ko zai iya raba su gare su zai iya raba ta gare su zakka Allah madaukakin sarki shi ya raba yace inna musaddaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha zuwa karshen sa bai bar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ba bai bar ma malamai su raba ba bai bar ma shugabanni sarakuna su raba ba shi da kansa shi yace ga yadda za a raba kuma yace lil fuqara'i lam inna lamul mulki wal ikhtisas ta keɓanta da su nasu ne haƙƙin su saboda haka in ka tashi su za ka ba ma sai wanda ya cancanci su ba mutum zai iya bama yan uwa zakka ya halatta idan ciyar da su bai lizince ka ba ya halatta ka ba su zakka su waye ciyar da su ya lizince ka mace matarka da ƴaƴanka ciyar da su ya lizince ka da mahaifanka idan talakawa ne ciyar da su ya lizince ka su to su waɗannan su ne ba za ka iya ba su zakka ba amma duk wani wanda yake dan uwa za ka iya ba shi zakka kuma ba shi zakka lada biyu ne sadaqatun wasila sadaka ne da sadar zumunci ya mafi shi yasa ne mace za ta iya ba mijinta zakka shi ba zai iya bata ba amma ita za ta iya bashi kamar yadda ya faru tsakanin Zainab matar Abdullahi bin Mas'ud ta zo da gwalagwalanta ta ce ya Rasulullah ga gwalagwalina ta zo tukuna cewa ta ce ai mata iso aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wace ce sai a ce Zainab ce sai ya ce ayyu dayani wace ce daga cikin Zainabogun suna da yawa cikin sahabbai ka gani a kawayen larabawa da suke cewa illa ne mutum ya ambaci sunan matarsa akwai wani dan ajin mu cikin irin wannan kawayen larabawa da mun je wai ana cewa ana so a samu bayanin kowa ya fadi sunansa da sunan iyalansa da ƴaƴansa yace sai za a tambaye da sauri ya ce ya fadi sunan matarsa ai wannan aibi ne sai za a to ne daga cikin al'adar da baki da asali ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mata wacce ce daga cikin Zainabogun aka ce imra'atu ibni mas'ud matar dan mas'ud yace ta shigo tace to gashi tana da ta kawo abin hannunta dinari tace amma kuma gashi Abdullahi abin hannunsa bashi da karfi bashi da yawa bashi da karfi za ta iya bashi zakka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta bashi daga cikin zakka sadaka ce da sadar zumunci saboda haka mace za ta iya ba mijinta zakka sannan mutum zai iya ba matakarnan sa da yayyan sa zai iya ba makwabtan sa wadanda suke da haƙi na ihsani gare ka in ka ba su zakka sai zamanto haƙi biyu ne kamar makwabta su ma ko da makwabta ne a kasuwa su ne ai as-sahibu bil jam wanda yake na gefan ka wanda kuka hadu a aji ko kuka hadu a kasuwa ko kuka hadu a cikin mota ma yana da haƙin kai masa ihsani tunda Allah ya ambace shi kage yana da haƙi akan haƙin shiga cikin gama garin musulmi baki da shi ya kebanta da kai to idan ka tashi ka kebance shi da bashi zakka wannan tafi sannan kuma a kula da Allah wajen bada zakka maksudi a cikin bada zakka kamar yadda Imam Nawawi ya nuna shine a yawaita adadin masu bada zakka ka bashi zakka domin badi shi ma ya zamanto zai iya bada zakka ya fita daga cikin layin ɗan zakka in aka bashi zakka sau ɗaya shikenan ya miki haka ake so saboda haka ka dunkule ka bashi abinda zai iya zamanto masa jari kowa kuma gwargwadon irin karfinsa ko babu laifi idan ka bashi zakkar ka bashi shawara amin kai masa consultancy kai masa consultancy ka sa shi a hanyar neman baka ce masa bari je in siyo masa injin nika ba ko in je in siyo masa lifan ya zo ya ringa a chafa a kudinsa ne ka bashi yanda ya ga dama da shi amma ka iya bashi shawara ka ce kamata yayi ka sai abu kaza ka ringa juya shi ka samu sana'a ko ka hada shi da wanda zai sanya shi akan hanyar kasuwanci din domin hikimar shine ya zamanto shekara mai zuwa shi ma zai iya bada zakka shi yasa ne ma ake cewa in mutum ya tashi bada zakka ko kamata yayi ya raba shi ya ce zai ba ma mutum abinda zai zamanto masa ya ba ma mutane nisabin zakka din kamar yanzu nisabin zakka 260 saboda haka in kana da zakkarka ta fice haka to wanda zaka ba ma ka dunkulo kamar nisabin ka bashi sai ya zamanto kan cewar ka karfafa shi akan shi ma ya zamanto cewar ya samu wadatar da shekara mai zuwa zai iya daukar nauyin waɗansu. Na'am? Ta yi, amma kuma gaskiya bata abin nan bata babu ihsani a cikinta. Kamar yadda muke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha katabal ihsana ala kulli shay. Allah ya rubuta yin ihsani a cikin komai. Komai akwai ihsani a ciki to daga cikin ihsani wajen bada zakka wani ya daga cikin ihsani wajen bada zakka in kudin suna da yawa ku dunkule su da yawa ka ba ma wanda zai fa'idan ta sannan wannan yace yana son a yi masa a warware masa bayani akan inganci ko rashin inganci akan hadisin da ake kafa hujja da shi dangane da salatul tasbih salatul tasabih ko salatul tasabih ko salatul tasbih salatul tasbih يا زود الحديث عبد الله بن عباس حديث أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك دك نص سلوي توشي ور النبي صلى الله عليه وسلم عباس يقوي من صلى أشكن سنن أبي داود ده سنن الترمذي ده مستدرك الحاكم ده مسند الإمام أحمد ده مصور السفن سنة أما أشكن كتب الستة ده مكة ده سو ينا أشكن سنن أبو داود ده سنن الترمذي بعدين يكيا وقوينا أشكن سنن ابن ماجه wannan hadisi yana daga cikin hadisan da malamai suka yi haka wajen magana a kansa hukuncin sai sha bamban Abu Ja'far al-Uqayli cikin almajiran Abdullahi dan Imam Ahmad ibn Hanbal yace babu abin da ya inganta a cikin wannan Al-Qadi Abu Bakar ibn al-Arabi daga cikin malaman mazhaban Malikiya yace babu hadisi sahihi ko hasan ko wani wanda ya kama da wannan a cikin hadisi tasabi a cikin salatul tasabi ibn taymiya da al-hafiz al-mizzi duk Allah ya ji kansu suka ce hadisi ne da'ifi mai rauni ibn al-jawzi ya wuce matuƙa ma har yace hadisi ne mawdu'i ba shi da asali na ƙarya ne kirkiro shi aka saboda haka ya ambace shi a cikin kitabul mawdu'at littafin sa al-mawdu'at littafin da ya tattara hadisai na ƙarya da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka yi ci'a akan sa suka ce ya wuce iyaka da ya sanya hadisin a cikin mawdu'ai domin Abu Dawud da ya rawaito shi yayi shiru akai shi kuma Abu Dawud ya ce wa ma sakattu anhu fa huwa salih duk hadisin da ya kawo shi yayi shiru to hadisi ne salihi me yake nufi da salihi wadansu suka ce ma'anarsa hasan wadansu kuma suka ce ma'anarsa salihun lil ihtijaj aw lil i'tibar salihi ne ga a kafa hujja da shi ko a lura da shi a iya amfani da shi domin a karfafa wani hadisi saboda haka wa ma kana fihi wahmun shadid bayyantuhu in kuma yana da rauni mai tsanani zan bayyana to in yayi shiru ya rubuta bashi da rauni mai tsanani saboda haka ibn al-jawzi da ya sa shi a cikin mawdu'at bai dace ba bai daidai ba dan haka aka samu kuma daga cikin malamai aka so su al-hafiz abu musa al-madini ɗaya daga cikin malaman hadith wanda ya rubuta sufai a cikin rijalul hadith kuma malamin hadith ne sosai na karni na 6 ya rubuta risala domin ya bayyana ingancin wannan hadith Imam Tirmidhi da yace hadisin bai inganta ba yace amma Abdullah ibn al-Mubarak ya kasance yana aiki da wannan hadisin yana yin salatul tasbih Abdullah ibn al-Mubarak yana daga cikin almajiran Imam Malik malaman Imam Ahmad ibn Hanbal wanda yana daga cikin waɗanda suke da madhaba a Khurasan amma madhabarsa saboda rashin wato yaduwa ya zamanto kan cewa babata da sauran mabiya da suke wato aiki da ita saboda haka babban malami ne mujahidi mai yalwa wato mai yawan danka yana dan kasuwa ne mujahid ne malamin hadisi ne malamin fiqh ne zahidi ne dai ya haka wannan Imam Tirmidhi ai Imam Adh-Dhahabi da yazo kissar sa a cikin Sir Alamin Nubala yace wallahi ushhidu Allah anni uhibbuka ya Aba Abdurrahman yace na rantsi da Allah ina shaida ma Allah cewa wallahi ina son ka ya Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mubarak tsakanin su shekara 500 bai ganshi ba tsakanin su shekara 500 amma da yazo yana rubuta labarin sa saboda shauki da ganin irin abubuwan da ya tara da falala yace wallahi ina son ka to Abdullah ibn Mubarak ya kasance yana aiki da wannan kuma Imam Ahmad wata ran aka yi masa tambaya akan wanda daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisin yace me take cewa akan wani yace wani ai fiqa ne amintacce ne yace to ai shine ya rawaito hadisin salatu shine shine ɗaya daga shine a shine wanda halatu salatu tafadih isnadin wato hadisin Ibn Abbas yake kewayo akan sa wanda a cikin wannan kamar ya karkate zuwa ga inganta shi Al-Hafiz Ibn Hajar yace hadisi ne hasan na Ibn Abbas in kuma aka hada sauran riwayoyin za su karfafa shi yace amma kasancewar hay'arsa ta saba hay'o'in salloli ya nuna cewar ya kamata a ce wanda ya kadaita da riwayarsa karfinsa na hadda da karbuwar sojan malaman hadisi ya fi haka amma wannan ba illa ba ce domin hadithu salatu tasabih ba hadisi ne da aka sanar da shi akan mimbari ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce ma Abbas bana kibance ka da wani abu ba bana baka kyauta wanda take ta dace wanda take kai kawai zan ba mu wannan kyautar ba saboda haka ba zai dan ya zamanto ya samu an samu tafarru an samu rashin abin da zai masa shaida wannan ba zai zamanto illa a kansa ba dan haka ne al-Imam an-Nawawi shi ma duk da ya yi dan rawa haka a cikin tahdibul asma'i wal lughat yace da'if ne amma a cikin al-adhkar yace hadisi ne wanda yake ya inganta ya ma kafa hujja da shi yana faɗitarwa kan ai aiki da shi sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani da yazo ya tattara maganganun duk wanda suka gabata gabaki daya yace wannan hadisi ne sahihun li ghairihi me yasa yake sahihun li ghairihi domin hadisi ne hasan shine hadithin Ibn Abbas matsayinsa hasan al-hadithul hasan idan aka ruwaito shi da lafazinsa ko da ma'anarsa ta waɗansu hanyoyin ko da da'ifai ne sai su karfafa shi sai ya zamanto sahihun li ghairihi to shi hadithin Ibn Abbas ya akan kansa isnadinsa hasan don aka hada shi da hadithin Abu Rafi' da hadithin Anas ibn Malik sai su karfafa hadisin ya zamanto hadisi ne sahihun li ghairihi kama inda Sheikhu shuyukhina Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tabbatar da wannan a cikin Sahih Abi Dawud da kuma sauran littafansa saboda haka wannan shine magana tantanciya in kana so ka samu ƙarin bayani sai ka je Sahih Abi Dawud na Sheikh Nasiruddin Al-Albani kuma za ka iya duba Al-La'ali Al-Masnu'a na Imam Suyuti yayin da yake ma Ibn al-Jawzi raddi akan sanya hadisin da ya a cikin hadisi na ƙarya saboda haka hadisi ne wanda yake da asali kuma da yawa daga cikin malamai na sunna sun kasance suna aiki da shi suna ka akwai Abu Umar Ibn Qudama dan uwan Ibn Qudama al-Maqdisi malamin fiqh na Hanabila ya kasance duk juma'a yake idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana da iko kai kullun kai in baka da iko kai ko da sau ɗaya ne ko juma'a ɗaya ko sau ɗaya a wata ko sau ɗaya a shekara ko sau ɗaya ma a rayuwarka Allah ya mana muwafaka kafin mu fara karatu akwai 'yan uwanmu da suke kurkuku na kurmawa waɗanda suke a ribatattu ne kamammu ne suna tsararru a saboda ko dai laifi da suka yi wanda yake kuma wadansu sun tuba ga Allah ko kuma ba laifi bane wadansu ma zalunci ne suke zauna a wajen a sun nemi a kai musu ziyara saboda haka muke so mu kai musu ziyara ranar Lahadi in Allah ya kai mu da dai dan abin da ya saukaka na wanda suke za su iya zuwa kada ya wuce mutum 10-12 daga wannan majalisi na tafsir na wannan masallaci na Al-Furqan insha Allah da sunansa muke so mu kai musu ziyara kuma wanda ya sauka wanda ba zai iya wanda yake da abin da zai iya bayarwa sawa'un na abinci ko na tufa ko na takalmi ko na kudi ko na sabulu ko na abun bude ko na abun wato goge baki makilin abin da ya saukaka a zai iya kawowa yanzu yan kwaza su tashi su dan nemi taimako wanda ya saukaka wanda kuma yake zai kawo ne daga gida daga baya daga nan zuwa dai yau gobe sai ya kawo wajen ladan ko wajen mai kula da kofa Malam Haruna a kawo masa alam ɗaukakin sarki ya saka da alkhairi watan Ramadan ne watan Jud ne watan alfarma watan kyauta ya kamata mu tuna da waɗannan ƴan uwana mu waɗanda suke cikin hali na tsananci na tsanani in al'umma tana cikin tsanani to irin su wanda suke a waje wanda yake wato dama ya gaji tsanani sai sun fi ɗanɗana tsanani saboda haka mu taimaka musu daidai gwargwado Allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi shine Allah haji karfe 10 na safe insha Allah amma wanda suke so su zo sai su bada sunan su wajen lada daga rijistar ta cika shikenan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون
Allah ta'ala ya ce wa id akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab wa id katina id innan tana zarf ce da ma'anar abin da ya faru a lokaci da ya wuce tana da yawa zuwan ta a cikin alqur'ani wa id yawanci abin da ake kaddarawa cewa kitabi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam na ajanyo hankalinsa domin ya tuna da wannan abin da ya faru wa kur id akhadha katina yayin da ubangiji yayin da Allah ya riƙi alƙawarin waɗanda aka ba su littafi mazuwa littafi latubayyinunnahu linnas ya ce musu latubayyinunnahu linnas lallai kuna bayyana za ku rinƙa bayyana wannan littafi ga mutane wala taktumunahu ba za ku ɓoye shi ba fanabadhuhu wara'a zuhurihim sai suka watsar da wannan littafi a bayansu washtarau bihi thamanan qalila suka musanya da littafin da wani ɗan tumuni ɗan ƙanƙani na wato amfanin duniya fa bi sama yashtarun tir da abin da suka saya suka mika abin da yake mai tsada suka sayi abin da yake wato wulakantar ce to tir da wannan kasuwanci da suke al-mithaq abin da ake nufi da al-mithaq shine alƙawarin da aka kulla shi da ƙarfi alƙawari mai ƙarfi wanda aka tabbatar da shi daga al-withaq ne asalin al-withaq shine dauri da ake maka ribataccen yaki فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق إذا كن ككش كن كك ماسو تو فشد الوثاق وأوري ستمو تو ونن أور دا أكي دا غرني أكس أما الميثاق وتو أبند القور ألا دا أكا أوريش القور إذن كما كونجلتش kontrajini tsakanin Allah da wanda ya yi misaq din tare da shi kuma Allah ya kulla shi aka daure shi ta mau saboda haka kada ku kwance shi to Allah ya dauki alƙawari na waɗanda aka ba su littafi sune Yahudawa da Nasara wanda aka saukar musu da littafin Allah madaukakin sarki kafin Al-Qur'ani la tubayyinunahu lin-nas wannan akwai qira'a guda biyu la yubayyinunahu lin-nas ita ce qira'ar Ibn Kathir da Ahlul Basra la yubayyinunahu lin-nas za su bayyana da shi ga mutane Allah yana ba mu labari ne Allah yayi alƙawari cewa za su ga Ahlul Kitabi za su bayyana shi ga mutane umma a wannan qira'a fa ta asim la tubayyinunahu lin-nas akwai iltifat iltifati wato dan a fadakar da mutane muka ce musu kamar wato yanzu Allah yazo yana magana kamar yana kawo mana sura cewa gashi yanzu Allah yana magana da su yace musu la tubayyinunahu lin-nas lalle ku ahlul kitabi sa ku bayyana littafin Allah ga mutane wato ma'ana abinda ke cikin sa na hukunce hukunce da alƙawarin Allah da yayi cewa idan annabin ƙarshen zamani ya bayyana za ku gaskata shi za ku yi imani da shi ku bi shi shine za ku bayyana abin da ke cikin sa wala taftumunahu ba za ku koye shi ba to sannan sai Allah ya ba da labarin sakamakon abin da suke maimakon su wannan cika wannan alƙawari na Allah wa kana ahadullahi mas'ula alƙawarin Allah ko abin tambaya ne fa nabaduhu wa ma'azuhurihim sai suke jifa da shi a bayan bayan shi wannan ishara ne ga rashin aiki ma'ana ba su aiki da abin da ke cikin littafin ba abin da ke cikin littafin na tsari iyakokin Allah ba su tsare ba abin da ke cikin aikin littafin na siciko da alƙawarin Allah cewa idan annabin ƙarshen zamani ya zo za su gaskata shi kuma su bayyana cewa wannan shi ne sifofinsa waɗannan su ne su bayyana sifofinsa kamar yadda suka samu shi a cikin littafin alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil sun same shi a cikin littafin su bayyana shi to ba sai wannan ba shi ne jifa da littafin Allah da suke ba kuma kawai sun yi aiki da littafin Allah ba washtarau bihi thamanan qalila suka sayi suka musanya shi suka musanya aiki da littafin da wani tumuni wanda yake dan kankani wato da wani abun duniya wanda yake kadan abun duniya nan wajen an yi amfani da lafazin ashira ciniki ka san kuma a cikin ashira dole sai ka samu abun saye da abun sayarwa menene abun sayar me suka saya me abun sayan da Yahudawa da alladhina utul kitaba suka saya me kuma suka sayar abinda suka saya shine wannan duniya shine duniya kudin da suke samu da alfarma da daraja da martaba da rigar malinta da aka ba su sune malamai sune malamai wannan suka saya saboda in sun zo sun yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun zama to mabiya ko amma yanzu ko fa sune wanda ake bi shugabanci ar-ri'asatu fid din shugabanci me suka sayar me abinda suka sayar wannan shine suka saya to me suka bayar a maimakon su suka sayar da shi littafin aiki da littafin Allah alƙawarin Allah shi suka sayar alƙawarin da Allah ya musu da ya dauki haƙƙi akan malamai Allah ya ce fa bi'sa ma yashtarun tirda abinda suka sayi makawo kansu duk da cinikin da suka yi wannan ayar duk da yake ta sauka akan ahlul kitabi ne waɗanda suke ganin ba suka ibn annabi sallallahu alaihi wasallam suka koye abin da ke cikin littafin su na sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ki bayyana shi ga mutane domin su sani su zo su yi imani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mutum 20 daga cikin Yahudawan Madina sun yi imani da dukkan Yahudu sun yi imani kin yi imanin da suka yi suka sai shugabancin duniya cewa ne su tsaya a matsayin su ne shugabanni da za a rinka kawo musu kudin sadaka a rinka kawo musu kudin hasafi a rinka kawo musu kudin girmamawa kuma a ba su mukami da daraja da martaba da alfarma a idan mutane wannan ya fi musu bisa a ce su zo su bayyana haƙƙin Allah su bayyana amanar soke su cika amanar Allah saboda haka Allah madaukakin sarki yayi tur da su wannan hukuncin yana hawa kan dukkan malami da yake bayyana gaskiya maimakon gaskiyar ya zaɓi duniya da wannan ya ga kan cewa ya gwammace ya ci da addini ya samu ya tara duniya maimakon ya tsaya da haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala idan ya zamanto haƙƙin Allah ba shine yake ci ba in tsayawa da haƙƙin Allah baya ci to sai ya ajiye haƙƙin Allah waje ɗaya ya yi amfani da abin da ya sa yake da shi na ilimi ya sanya rigar malintar ba dan ya cika haƙƙin Allah ba dan ya samu abin duniya lokacin ne za a yi tunanin malinta domin a samu abin duniya a ci da addini da rigar da a ci da wato a nemi duniya da rigar addini. Wannan shine mafi munin abinda malami zai kasance, shine zai zama to misalin bil'am dan ba'ura. Watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath. Wannan shine mummunan misali daga cikin mayagun misalai da Allah ya buga a cikin Al-Qur'ani, shine misalin malami da ya take gaskiya ya busar ransa ya karkata zuwa ga samun duniya yake ta wato ya sayar da ayoyin Allah da aiki da littafin Allah ne kun ya samu duniya da ya sayar da su domin ya samu duniya. Shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu uljima yawm al-qiyamati dilijanan min an-nar. Wanda aka tambaye shi ilimi da yake ya san shi sai ya boye shi ranar al-kiyama za a sanya masa dinzamin da wutar jahannama. Bayani din mataki mataki ne, akwai bayani da yake zaka sai ka hawo minbari zaka wanda yake yana kan waɗanda suke hawa minbari. Akwai bayani da sai ka tara mutane saboda kai kana da ahalin da zaka tara mutane din ka faɗa, kamar kana da iko ka tsaya kana da mutane da zaka yi musu bayani, malamai da suke mabiya bayani akan mimma wato a majalisan ilimi da tarurruka na addini da tarurruka wanda za a zo a taru kaga mutane sun taru dubunnai amma an zo an zo ana ga musu ƙarya ba za a ga musu abin da Allah ya ce ba. Wannan shi fa kowa cin amanar Allah. Akwai bayani da zai zamanto bayani ne na aiki a aikace, akwai bayani da zai zamanto na nasiha ne da ba sai ka je ka yi wa'azi ba, in ka sani akai abu wanda yake kuskure a gabanka wanda yake wannan yana yawan faruwa ga masu shiga wajen manyan mutane, sawa'un girma ne na duniya ko girma na kuɗi ko girma na mukami ko girma na shugabanci da sarauta, ayi abu wanda yake ba daidai ba amma ba za a faɗi gaskiya ba sai ayi shiru, wataƙila ma a gyara ba daidai ɗin ba ta dace da daidai a janyo mata wata ruɓaɓɓar hujja, in ma ba a ƙirƙira ma Allah ƙarya ba a ce ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. To wannan shine mummunan misali, shine Allah madaukaki domin to me ake samu a maimakon wannan duniya? Duniya shi yasa Allah ya kira shi samanan qalila, domin shi duniya komai yawan abin da ka samu wallahi kadan ne. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa, ce ne jin dadin duniya kadan ne, alkhairi shine wanda yake fa alkhairi ga duk wanda ya ji tsoron Allah, komai yawan duniya kadan ci kadan ci, domin karkari 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 in ka samu duniyar kana jin dadin ta a shekara 70, inda ka wuce shekara 70 to wallahi duk abin da ka mallaka na duniya sai dai lallabawa. Abincin ma ba dadin sa kake ji ba, abincin ma ba za ka ji dadin sa ba, duk abin da kake jin dadin sa ba ka ji dadin sa ba, matan ba dadin su za ka ji ba, abin hawan ba dadin su za ka ji ba, duniyar ba ta da dadi din daga ka wuce 70. To zaka kamanta wannan da zaman kabari ma kawai, zaman kabari ma kawai, banda kuma abin da zai zo ya faru na tsayawar tashin alkiyama, sannan kuma makoma ko a cikin wuta ko a cikin aljanna abada. Shi yasa Allah ya ce kul mata'ud dunya qalil. To zama haka ballantana kuma a ce malami ne zai yi wannan wanda duk ya san wannan ba, duk ya san mata'ud dunya qalil, ya san ya karanta. Alam yukhad alaihim mithaqul kitabi alla yaqulu ala al-haqqi illa al-haqq wa darasu ma fi. Allah bai dauka musu alƙawari, bai dauki alƙawari daga wajen su ba, cewa kada su faɗi komai dangane da haƙƙin Allah sai gaskiya, kuma sun karanta abin da ke ciki, suna karanta abin da ke ciki. Saboda haka ga wanda yake malami ya zamanto ya take gaskiya ya sayi duniya da ilimin sa, wannan shine misalin da yake komai muni. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce fa bi'sa ma yasharu, tunda abin da suka sai makawo kansu. Sannan aya mai zuwa ma duk ƙari ne akan waɗannan masu wannan mummunan hali, Allah ya kiyaye mu.
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم
آية da ta gabata Abu Hurairah ya kasance yana karanta ta yana cewa da ba dan aya ɗaya a cikin littafin Allah ba da wallahi ba ku ji ina riwayar hadisi ba kun san an aibata mutane makiya addini suna sakin bakin su akan Abu Hurairah cewa wai shine shekara hudu da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma shine ya fi kowa yawan hadisi yace to wallahi da ba dan aya ɗaya a cikin Alkur'ani ba da ba zan ga muku ba da ba zan yi riwayar hadisi ko ɗaya ba aka ce mecece aya shine yace ya karanta wannan ayar wai akhadallahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu linnas Imam Ibn Shihab Az-Zuhri ɗaya daga cikin malaman Imam Malik malamin hadisi shahararre bijimin malami lokacin da ya daina riwayar hadisi yace to shi duk abin da ya sani na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaɗa shi almajirai sun zo sun kwashi ilimi sun gama in kana san ilimi je ka wajen su yake banta sai dai in ka zo fatawa ne kana san sanin hukuncin Allah sai ya gaya maka amma in ka zo kwasan ilimin hadisi ne sai ce je ka wajen ka wani wajen ya daina riwayar hadisi wani mutum ya zo yace hadithni na zo in kwashi hadisi yace baka san cewa na daina riwaya ba yace to zaka bani izini ni na gaya maka wani abu da na ji yace na baka izini sai ya kawo masa da isnadinsa dalibi ne fa jahili ne yanzu zai yace ya kawo masa da isnadinsa ya zuwa ga sayyidina Ali ibn Abi Talib yace inna Allah qabla an ya'khudha ala ahli al-jahl an yata'allamu akhadha ala ahli al-ilm an yubayyin Allah kafin ya dauki alƙawari daga jahilai cewa su je su nemi ilimi sai da ya dauki alƙawari daga malamai su bayyana ilimi sai Ibn Shihab yace zo ka zauna da ya kwararo masa sai da ya matawarar masa hadisi ɗaya bayan ɗaya har guda 40 da ya masa wa'azi to kaga ulama'ur rabbaniyyin kenan wanda suke a wajen Allah da aka gaya masa Allah aka gaya masa wannan hikima ta magana sayyidina Ali sai sannan wannan ayar Allah ce la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atum kada ka tsammaci waɗannan da suke farin ciki da abin da suka aikata da abin da suka zo da shi wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna son a yabe su da abin da ba su aikata ba fala tahsabannahum kada ka taba tsammanin su bimafazatin min al'adab su masu tsira ne daga azaba walahum azabul alim azaban yarji ta tabbata a gare su wato ina waɗanda suke alfahari da abin da aka ba su da abin da suka zo da shi mu ne malamai ai in ana magana ilimi ne mu za a gaya ma ilimi kuma suna so a yabe su da ilimin bayan ba su tashi da hakkin ilimi ba bayan san aje ilimin waje guda watakila sun zo cikin yan daba ne watakila sun zo cikin yan sharholiya ne ana sharholiya tare da su sun zo sun zamanto kamar karnukan masu kuɗi ko karnukan masu mulki in an yi magana ina ce ai mu ne malaman daga gidan ka daga gida kaza na fito ni ma naje nayi karatu waje kaza nayi karatu a makaranta kaza na durkusa gaban malam wani nayi kaza duk suna so a sa su a cikin sauran malamai bayan ba su bada haƙƙin malinta ba yayin da suka ji malinta ce take ci sai suka ce su ma malamai ne bayan sun aje ilimin waje ɗaya sun kama duniya to su Allah yake zargi a nan waje Allah yake fala ta sabannahum bi mafazatin min al-ara kada ka tawa tsammani su za su tsira daga wuta mafaza ma'anarta ai wato annaja mazdari ne ni na faza ya fuzu fawza kada ka tsammace su masu wato tsira ne daga azabar Allah wato kenan ma'ana wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai kai su zuwa ga samu su'ul khatima mummunan ƙarshe ba za su ƙare da kyau ba domin ba za su yi abin da Allah zai tsira da su daga wutar jahannama ba za su yi abin da Allah maɗaukakin sarki zai shirye su ba Allah ya kiyaye mu wannan ayar waɗansu sun ce ta sauka ne akan ahlul kitab waɗanda idan sun zo sun gaya ma annabi sallallahu alaihi in annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su wani abu akan abin da meye a cikin littafin ko kan abu kaza sai su yi masa ƙarya in sun masa ƙarya in sun fita sai ga suna dariya cewa ai sun yaudare shi kuma suna so a yabe su akan cewa suna da ilimi gashi ma har ana tambayar su menene aka faɗa a cikin littafin su bayan sun san ba su tsaya da hakkin ilimin ba to Allah ya ce waɗannan kada ka tsammace su kan cewa za su tsira daga azaba su ne ainihin waɗanda suka sai maka su fushin Allah waɗansu kuma suka ce wannan ayar akan munafukai ce kamar yadda aka rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri yake cewa munafukai sun kasance za su zo su ta bayyana uzuri in ba su tafi yaƙi ba sai a karɓi uzurin su a yadda da su in sun fita su rinƙa farin ciki da irin abin da suka faɗa na uzuri aka yadda da su bayan sun san ba su ba to amma wannan ayar amma ce ta gama dukkan wannan dukkan wanda zai zo yana farin ciki da abu kuma ina farin ciki da abu, kuma ina so a yabe shi akan abin da yayi ba, aikin da yayi ba yaje ya fada domin a yabe shi, aikin da yayi ba kaga mai riya da mai sum'a mai jiyar da aiki yayi ba yazo yace ai jiya kwana sallah ne, ai je wallahi ban samu bacci ba, ka san Ramadan ne dole sai an yi bakin kokari, yana fada bayan kuma kwana yana bacci, yana so a yabe shi da abin da yayi ba. To me yin haka, me yin haka zai janyo ma kansa su'ul khatima, Allah ba zai masa muwafaka ne ya aiki da su tsira da shi daga azaba, domin babu gaskiya tare da shi, babu gaskiya tsakaninsa da Allah, yana yaudarar mutane, to zai iya yaudarar Allah ne? Allah bai sani ba yanda yake gaya wa mutane haka, ina zamirinsa, ina zuciyar tasa bayan Allah lokacin da duk abin da ya sani, amma kuma zai zo ya gaya wa mutane saɓanin wannan? Amma wanda yake so a yabe shi da abin da yayi, wannan tabi'a dan adam, dan adam yana so a yabe shi, shi yasa ne aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutum ne yana cikin sallah, mutum ne yana cikin sallah ya koyi yana yin fi sabilillahi, sai mutane suka zo suka gan shi, sai ya ji daɗi cewa an zo an gan shi yana sallah, ya ji daɗi wato cewa ya samu abin yabo wajen mutane, yace to wannan ya bata ikhlasinsa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan sabiqu bushran mu'min, wannan kyakkyawan bishara ce ta mu'min, ko kuma wato afwan yana yin na yi khalqi, wannan athar ne, wannan athar ne Annabi sallallahu alaihi wasallam shi tambayar sa akai, mutum ne yana aiki fi sabilillah saboda Allah, sai mutane suke yabon sa kuma ya ji daɗi akan yabon da ake masa, wannan zai bata aikin sa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan sabiqu bushran mu'min, wannan shine bishara da ta riga zuwa ga mu'min, Allah yake masa bishara cewa Allah madaukakin sarki yayi masa, ya sa bayin Allah ma su ne masa shaida cewa shi mutumin kirki shi ɗayan, wannan akar wanda na wancan wanda na ambata akar ne da aka tambaye wanda daga cikin magabata Ibnu Rajab ya kawo shi a cikin Jami'ul Bayan wal Jami'ul Ulum wal Hikam a cikin sharhin hadisin sayyidina Umar, hadisi na ɗaya cikin 40 hadisi, cewa mutumin da yake cikin sallah sai mutane suka zo suka gan shi yana sallah, sai ya ji daɗi da sallarsa, wannan baya bata ikhlasi, idan dai ya shiga ne saboda Allah, in ya shiga ne saboda Allah wannan ba zai bata ikhlasinsa ba, amma duk da haka ya kokari ya dawo da zuciyarsa kan ta fuskanci Allah, ya tsarkake niyyarsa daga wani abu ya shiga cikin zuciyarsa. San yabo abu ne wanda yake dabi'a ce ta mutum, mutum yana so a yabe shi, inda mutum baya so a yabe shi ba za a iya yin komai ba, ka duba ka ga. Amma mu abin takeici shine kan cewa cikin abin da Allah ya jarbe mu da shi shine hatta wannan abin da hatta kafirai suna da wannan, domin insaniya ne mu, sai kaga mu namu shugabannin mu ba su da wannan, kowane shugaba yana so ya bar abin alkhairi, amma shugaba in ya bar abin da za a yi masa Allah wade, wallahi bai damu ba a kasar mu. Shugabannin mu inda za su gama shugabanci, su gama shugabancin su ya zamanto a kullun sai an yi musu la'ana sau 100, wallahi bai damu ba, tunda suna ganin sun tsallake sun samu abin da suka samu. In banda haka jibil anar da ake ma Obasanjo kullum a cikin shafukan jarida, ko a jikin su bai damu ba. Shugaba kafiri zaka ga yayi alkawari cewa zai yi abu, idan wannan alkawarin bai cika shi ba yace to ban cancanci in zama shugaban ku ba, na hakura, na sauka, na yi ritaya. Sau nawa akai alkawarin, sai an akai alkawarin kan cewa sai an samar da wutar lantarki a kasar nan, tun December 1999 aka rinka yin alkawari duk shekara a ce to daga wannan dai shikenan, gashi nan har yanzu ya zama to kawalwaniya. Saboda me? Saboda mu abinda ma insaniyar ma da ake da shi, mutum ka so a yabe ka kan abinda ka yi, mu mutum shugabannin namu Allah bai bamu irin wannan shugabannin ba, to Allah ya bamu irin su, don tabi'a dan adam yana son ya yabe shi, yana son a yabe shi ya bar kyakkyawan ambato. Annabin Allah, Annabi Ibrahim yace waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ka sanya mun kyakkyawan ambato na gaskiya fil akhirin, domin yan kyakkyawan ambato din iri biyu ne, akwai na yan bambadanci na masu sayan yan jarida, kamar yanda Soludo ya sayi yan jarida, tsohon gwamnan bankin Nigeria ya sayi yan jarida, duk barnar da yayi da satar da yayi da almundahanar da yayi da cewa ya kafa bankuna masu karfi wanda guguwar karewa tattalin arziki ba ta karya su ba, sai gashi da bai fice wata ɗaya da tafiya ba, gashi daga cikin manya-manyan bankunan nasa guda biyar ne ma suke su durkushi, inda ba don zuwan lamiɗa ba, ba don zuwan su musu lamiɗa ba da zai ta wani asirin da ƙarshenta, sai dai mutane su wayi gari sun zuba kuɗinsu, sai dai a ce musu ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, ku karɓa da sai a rarraba musu in ka bada in kana da miliyan 1 a kawo maka naira 1000 a ce karba da hakuri abinda aka samu kenan kwarai da gaske abinda fuska zauna suna yi kenan amma ka jidda da haka yan jarida kullun bambanci kike akan solo da ya gama aka ce ba a yi kamar sa ba yayi menene yayi menene shi ya cancanta ya ci gaba da bankin Najeriya da shugabancin bankin Najeriya to akwai yabo irin na wannan ba irin wannan yabo ake nufi ba lisana sidqin yabo na gaskiya kikkiawan ambato wanda za a yabi mutum da abin da yayi din amma wanda yake so a yabe shi da abin da bai yi ba to wannan ba wannan irin al'adar yahudawa ne Sabit ibn Qais ibn Shammas dai daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ana halaka yace me ya halaka ta me ya faru ya Sabit yace Allah ya ce Allah ya ce ya karanta wannan ayar Allah ya zargi mutanen da suke so a yabe su ni kuma ni ko mutum ne mai son yabo wallahi haka Allah yayi kuma Allah ya la'anci takama alhuyala ni ko mutum ne mai son ado ina son ne ado na ganin kullun kalkalkal to kuma an ce wannan takama ce huyala ce kuma ni ko mutum ne mai gurjin murya ban iya in magana a hankali kuma Allah ya ce duk wanda yake daga murya sa akan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bata aikin sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la in sha Allah sata'ishu hamidan wa tamutu shahidan wa tadkhulul janna zaka rayu rayuwa ta wanda rayuwa a bar yabo kuma ka mutu mutuwar shahada kuma ka shiga aljanna aka kashe shi a yakin yarmuk lokacin da yakin da ake da musaylimatul kazzab a zamanin sayyidina abubakar ya mutu shahidi ya gaskata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka idan kaga shahidi anan yace yana son yabo yana son yabo yace to ta'ishu hamidan zaka rayu abin yabo a rinka yabanka abin a rinka yabanka to amma in zaka yi abu kada ya zama to abinda zaka yi dan Allah kada ka yi shi dan a yabe ka ka yi shi dan Allah in an yabe ka ka ji dadi babu laifi akan wannan ba komai bane amma asalin aikin ya zama to dan Allah ba dan yabon ba in kai dan yabo in kai dan a yabe ka to wata ran zaka yi dan Allah aikin Allah ne amma ka yi dan a yabe ka to akwai lokacin da zaka zo ka ya in ka idan ya zamanto asalin aikin ko yaushe a wajen ikhlasi ana duba asalin aikin ne na'am
walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir
Allah ta'ala yace walillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai na Allah ne shi kadai shine ma'anar taqdimul khabar da ta'khirul mubtada lillahi jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhub khabarul mubtada muqaddam as-samawat mulku as-samawat mulk shine mubtada mulkin sammai as-samawat wato sune sammai din nan guda bakwai wal ard jinsi ake nufi dukkan ya shiga cewa jinsin kasai baki daya duk mulkin su na Allah ne wato mulkin Allah ma'ana wato shine kadai yake da halittar su kuma shine kadai mai tasarrufi a cikin su babu wani wanda yake da halitta babu wani kuma wanda yake da tasarrufi tasarrufi din nan in ma tasarrufi 100% ko kuma tarayya da Allah a cikin tasarrufin ko kuma taimaka ma Allah a cikin tasarrufin kai ko ma ba da ceto a cikin tasarrufin ba wanda yake da wannan sai Allah a cikin suratul saba yake cewa qul ya'ul ladina za'amtum min duni لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أبو بابو داود الله يبارك يقول شيء جدك وندا أكيد تاريا شيء الله أشكم بوتا الله يشوف كثيرا وان دك كثيريا وابا الله با يشي لا يملكون مثقال ذرة باسا ملك كودا قطن قطن قاية ذرة fi samawati a cikin sammai wala fil ard ko da kwayar zarra ce yanzu mun san abin da ake ce ma zarra yanzu mun ce akwai atom ko akwai atom duk dan secondary ya karanta atom to shine kwayar zarra ba wanda yake da mallakar atom kuma yan secondary da ko karanta kun ji an ce mata can neither be created nor destroyed ko ba za a halicce ta ba ba za a iya rusanta ba to kun gani su ma sun tabbatar da abin da Allah ya yi kuna mithqala dharra atom ba wanda yake da ikon ya halice shi in ba wanda ya halitta ba shi ne Allah la yakuna mithqala dharratin fil ardi wala fis sama wama lahu fihima min shirk Allah ba shi da abokin tarayya a cikin su ma'ana ba su tarayya da Allah ba ba a hadu tare aka zo aka yi ba in kuma wani ya ce an hadu da shi lokacin da za a yi to sai ya zo ya fara ko kuma ya hana kansa mutuwa وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير باشي kuma da mataimaka a cikin su shine taimako ba a sai babu wanda ake taimaka ma Allah a cikin mulkin samai da kasa sannan na hudun wata kila sai ku ce to ai mun ji ba su da mulki ba su suka yi ba kuma ba ba su tarayya ba ko ba taimaka ma Allah yake Allah baya neman su don su taimaka masa to amma masu ceto ne Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la waye sai ce wani zai je masa ceto wajen Allah in ba wanda Allah ya bashi izini ba to su kuma Allah ya basu izinin ne Allah bai basu ba ceto ba a yi wajen Allah sai da izinin sa to wannan tabbatar da mulkin Allah madaukakin sarki a cikin samai da kasai ne wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne bisa komai dukkan wani abu ala kulli shay wannan am ne dukkan wani abu Allah yana da iko akan sa alqudra shine at-tamakkunu min al-fi'l min ghairi ajz التمكن من الفعل من غير عجز ايكو abinda ake nufi da iko shine yin abu aiwatar da abu ba tare da gajiyawa ba ba tare da kasawa ba ace yau gashi kai wannan fa abin ba zan iya ba wannan na kasa to babu kudura kenan sabanin kuwa karfi shi at-tamakkunu min al-fi'l min ghairi ba iya yin aiki ba tare da rauni ba ka iya yi amma ka sha wahala ka sha wahala to baka da karfi kenan to Allah yana da kudura kuma yana da kuwa shi yasa yake cewa wala kad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lubu mun halicci samai da kasai da abin da ke tsakanin su a cikin kwana shida kuma babu wani babu wata gajiya da ta same mu ban yi rauni ba inji Allah saboda shi bayan kuma in bayan yana da iko kuma shi zul quwa ne ma'abucin karfi inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin me karfi babu rauni tare da shi jalla wa ala to Allah yana da iko bisa komai dukkan wani abu Allah yana da iko bisa kansa anan wajen dole mu kula da wani abu da mu kula da ladabi da Allah madaukakin sarki sabanin wani lokaci wanda suke karantun tafan tauhidi dan su rinka ganin ana cewa ai Allah yana da iko akan abin da yake zai yi amma abin da ba zai yi ba Allah ba shi da iko a kansa abin da ba zai yi ba Allah ba shi da iko a kansa wannan rashin ladabi ne kace yau ga wani abu Allah ba shi da iko a kansa abin da yake ba zai yi ba ai babu shi dan me ma za ka kawo shi a ce wai Allah ba shi da ikon ya halaka zatinsa zai yi a ce yau babu Allah Allah zatin Allah ya halaka to dan me ma za ka suranta shi a ranka ko kuma a ce abu yana motsi kuma yana tsaye abu yana motsi kuma yana gudu a lokaci daya tunda ka san ko dai abu yana tsaye ko kuma yana tafiya ko yana motsi amma ya zamanto a lokaci daya yana motsi kuma yana motsi kuma yana tsaye wannan mustahil ne ba zai yi ba to dan me zaka kawo ma batun al-mustahil abu ne wanda yake suranta shi kawai zaka yi a zuciyarka amma ba shi da haƙiƙa fil waqi to dan me ma zaka kawo shi ballantana hakka dangana shi zuwa ka kore shi ga Allah madaukakin sarki tunda ba shi da ba zai yi ba ai korarre ne ma fil asl saboda haka shi yasa ba ka taba jin irin wannan magana ba a maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam kudura Allah madaukakin sarki mutlaka ce duk abinda Allah ya so mai iko ne akai wa huwa ala jami'ihim idha yasha'u qadir yayin da Allah ya so abu mai iko ne akan su ji mai tattara su ne yayin da ya so mai iko ne akan ya tattara su yayin da ya so duk abinda Allah ya so yi Allah mai iko ne akan ya aikata shi saboda haka mutum ya san wannan cewa Allah tare da cewa ne gafara ne mai rahama ne amma kuma abinda Allah ya so yi abinda abinda Allah yake gagararsa saboda haka mutum daga cikin wannan shine yin ukuba ga wanda suka saba masa basu tuba ba yin ukuba ga wanda suka saba masa basu tuba ba Allah yana da iko da yi saboda haka kar mutum ka rinka ganin wato ana cewa ai wanda yake da Allah zai masa kaza za a daina karban addu'a za a yi masa ne kaga ka sha sau daya ka sha sau biyu kace a shi ma abun ana sha to sai tukuna Allah ya kawo kasan Allah ne iko ne bisa komai da ya kyale ka cikin ikon sa kake na'am
inna fi خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
إن في خلق السماوات والأرض وأنم آيوي نكرشن سورة آل عمران آيوي بدا غوما ko na karshen surat Ali Imran daga aya ta 190 zuwa aya ta 200 waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya tashi da daddare zai yi sallar dare sai ya karanta su daga ya farka kamar da ya zo a hadisin Ibnu Abbas randa ya je ya kwana wata bukata ta sa babansa Abbas ya tura shi ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da yake dama dan baiwa ne tun yana ɗanɗanƙanin sa yace to shi ko zai kwana ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar dare lokacin bai balaga ba suka kwana a ɗaki yace annabi sallallahu alaihi wasallam da matarsa Maimuna suka kwanta a kan shimfiɗa aka sa matashi shi kuma aka kwantar da shi a kan matashin yana daidai yana ya kwanta a daidai kansu kenan ya kwana a ɗakin yace shi ya kwana idan ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar dare ka jaru dan kani ko balaga ne bai fi bai shekara 10 a lokacin ba ya kai da sai ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da daddare da ya tashi da daddare ya zauna a kan shi fuda yana musike bacci daga idanunsa sai ya karanta wannan aya ya karanta waɗannan ayoyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab har zuwa ƙarshen sura a wata riwayar har zuwa subhanaka faqina azaban nar subhanaka faqina azaban nar ne ko kuma zuwa innaka la tukhliful mi'ad a wata riwaya amma abinda suka fi tsayo abinda yafi yawaita musamman a cikin wannan riwayar abul mutawakkil annaji an ibn abbas amma riwayar sauran wanda suka rawaito hadisin daga ibn abbas wanda suka hada da sa'id ibn jubair da ikrimat maula abdullah ibn abbas da ali ibn abdullah ibn abbas duk sun ce ayoyin sura har zuwa karshen sura kuma wannan abin da yake masa shaida shine hadisin Safwan ibn al-Mu'attil wanda shi ma ya halarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da sun yi tafiya tare bayan yayi suka ce yace Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an sauka a masauki bayan an yi sallar isha sai ya kwanta da wajen rabin dare sai ya tashi ya kana da ya tashi sai ya karanta waɗannan ayoyi sannan ya je ya alwala sannan ya tashi ya salla raka'a biyu yace ban san meye yafi tsawo ba tsayuwar tasa ko ruku'un ko sujada sannan bayan ya yi raka'a biyu sannan ya sake kwanciya ya sake tashi ya sake karanta wannan ayoyi ya sake alwala sannan ya sake sallah yana haka har sai da ya yi raka'a 11 in ya yi raka'a biyu ya kwanta ya sake tashi ya sake kwanciya ya sake tashi wannan ɗaya daga cikin salo na qiyamul layl annabi sallallahu alaihi wasallam ke to a shahid karanta wannan yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ga mutumin da ya tashi tahajjud mutumin da ya tashi yin tahajjud kuma tun wanda ya nuna mutum zai karanta alqur'ani ko ba shi da alwala tunda kafin alwala yake karantawa a cikin mustakhraj din abi awana a wata riwayar an nuna cewa yana alwalan ne yana karantawa kuma ya zo da amma hadisan da suka ce sai da ya alwala sannan ya sai da ya karanta sannan ya alwala sun fi yawa kuma tunda waqi'a ɗaya ce ya nuna kan cewar waɗansu masu riwayar sun kiyaye abin yanda yake sabanin waɗansu kuma waɗansu sun ƙara a cikin riwayar su cewa yayin da yake karantawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya daga kansa yana kallon sama yana karanta waɗannan ayoyi wanda ya nuna karanta su sunna ne kuma saboda abin da suka kunsa din na wato bayyana tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab wannan harfin tauhid ne inna akwai ayoyi ga ma'abuta hankula a cikin halittar samai da ƙasa daga sai nan ma al'ardu jins ne waqtilatil layli wan nahar da kuma cikin sassabawar dare da rana wato a cikin halittar samai a girman halittar tasu da kyan halittar da kuma abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sanya na kudurarsa da hikima ciki duk akwai ayoyi a cikin wannan dan ka duba kaga girman halittar sama da ƙasa taya za a yi ka san wannan dole sai da ilimi saboda haka mutumin da yaje karanta ilimin astronomy da niyyar ya san wannan da niyyar ya san wannan da niyyar ya gano ayoyin Allah a ciki ibada yake saboda haka ina masu cewa karatun boko haramun ne idan mutum yaje karanta ilimin astronomy shine ilimin da zaka san halittar sama da geology shine ilimin da zaka san halittar ƙasa da oceanography ko marine biology ilimin da zaka san halittar dake cikin teku duk wannan yana cikin sanin halittar samai da halittar ƙasa waqtilatil layli wan nahar sassabawar dare da rana yanzu kaga ai Allah ta'ala cewa yayi a cikin halittar sama Allah ta'ala cewa yayi a ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير الله يجي كدوبا فارجع البصر اي ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت باكا غنو وني وتا وني تر وني واتو تفاوت انا وجن معناسا واتو النقص توايا كو ترغدي a cikin halittar Allah kaga wannan abin bai dace ba kai yanda akai sama din nan da koriya ce ba shudiya ba da za ta ko kuma yanda ranan nan take fitowa ta je daga wataran ta karkata zuwa yamma a arewa wataran ta karkata zuwa kudu kamata a ce kullun tana kan ukweto kawai ba ta canzawa haka ya kamata ka duba kaga irin barnar da wannan za ta kawo kaga kuma irin hikimomin da Allah ya sanya a cikin yadda ya sanya halittar tafiya bayan akan haka to shine ai ka duba wannan ka gani ina zaka duba idan ka duba ai sai duban yau da gobe da jibi da gata kullun kana cikin duba sannan sai ka gano ilman dake cikin wannan sai ka gano cewa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut saboda haka mutane idan mutun ya duba cikin telescope na'urar hangen nesa wanda zaka iya hango taurari da halittar sama da ita shine kai wannan duban farji'il basar ka sake mayar da ganinka ka sake dubawa hal tara min futur kana ganin wata tawaya kana ganin wani tsagewa a cikin halittar Allah da za a ce yana buƙatar wato ai masa kuskurima akwai wani gyara da ake nema ai ma halittar samai da ƙasa in ka tsaya ka duba cikin telescope to in baka sabin ka baka da telescope din da zaka duba ka je ka karanta abinda wanda suka duba suka faɗa na abinda suka gani kuma da yake ilimi ne wanda yake ba a shigar da aqida ba ilimi ne ba na aqida ba ilimi ne na abinda aka gani ake faɗa an gani suna faɗa kai musulmi kana karantawa sai ka ga ayar Allah wanda su ma sun gani sun take ta amma kai in ka gani ba za ka take ba saboda kai musulmi ne saboda haka farji'il basar ka duba da kanka ko kuma ka karanta abinda waɗanda suka duba suka gani suka karanta suka rubuta shine abinda suka faɗa a cikin sufansu na ilimi astronomy astrophysics da kuma shi kansa ilimin physics da dukkan sauran abubuwa na ilmance wanda suka danganci abinda ake kira physical sciences ka karanta ka gani za ka ga ayoyin Allah a ciki shi yasa Allah ya kawo wannan jumla da takidi guda biyu inna wanda take ce ita ce uwar babun tauhidi babu inna wa akhawatuha ku li inna anna lakinna laita la'al ka anna mithlu ma aqsu malikana min amal ita ce ummul bab kamar yadda ibn malik yace ku li inna anna lakinna laita la'al aqsu malikana min amal kana zaka ce kana allahu ghafurur rahima innaka fa take ce inna allaha ghafurur rahim to ita ce uwar babu tauki na farko kenan taukidi na biyu lamul muzahlaqa wanda yake lam ce ta rantsuwa wato Allah ya tabbatar cewa akwai ayoyi amma ayoyin ba ga kowa bane li ulil albab ga ma'abuta hankula al aya shine al alama wato alama akan kudrar Allah, alama akan Allah, alama akan zai nuna wato halitta za ta nuna muku kadaituwar Allah, za ta nuna muku girman Allah, wato shine ka san sifofin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma gwanin da kuma hikimar sa da gwanintar aikin sa, kaga girman zatin sa da girman sifofin sa da kyautar da kyawun su da kuma kyan ayyukan sa jalla wa ala. Suwa ne ne ulul albab dinnan? Al-lub, al-albab jam'u lub, shine al-khalis min kulli shay, asalin abu, abinda ake nufi asalin mutum shine hankalin sa, al-aql shine wanda zai wanda mutum yake aunawa ya san daidai da kuskure da gaskiya da bata da amfani da cuta. To wannan masu wannan hankalin su ne suke samun aya. Yanzu kenan kaga duk masu duba a cikin halittar samai da kasa, manya-manyan kafiran nan da suke ta karatu astronomy da sauransu, irin su Einstein da sauransu da duk suka karanta amma ba su yi imani ba, ba ulul albab bane, ba ulul albab bane, amma duk da haka sun dan samu da yake Allah ya ba mu kowa hankali. To dan hankalin da suka samu wanda suka dakusar da shi da saban Allah da shan giya da zina da cin alhanzir dan sauran wanda yake bai riga ya dakushe ba, yasa dole da yake sun ga alamar gaskiya din shi kansa, irin shi kansa Einstein abinda yake cewa duk wanda ya ga halittar sama da ƙasa zai san cewa akwai Allah, duk wanda ya ga wannan ilimin zai san cewa akwai Allah. Kusa abinda ya rinka kokari yayi shine cewa ya lura Allah ya halicci nau'in ƙarfi guda hudu a cikin duniya, a cikin halitta akwai ƙarfi da wanda Allah madaukakin sarki ya sanya na wato jinsin nauyin abubuwa, duk abu mai nauyi yana da ƙarfin nauyin nasa yana jan abubuwa na kusa da shi, wanda shine ake cewa gravitation, shine in ka jefa dutse sama ƙarfin ƙasa sai ta dawo da shi, kuma shine yasa sai ka ga kumbo 11 idan aka harba shi sama in dai ya riga yayi nisa ya fita, to baya buƙatar makamashi zai rinka juya duniya, ƙarfin duniya ne yake rike shi, bai fada ba, ya ji ya fada cikin sararin samaniya sai ta juya duniya kamar yadda wata yake juya duniya, shine yake rike rana take duniya take kewayawa bayan wata, ita kanta ranar take tafiya, akwai abin da yake rike ta yake mata ta rike, ce wannan ƙarfi ne da Allah ya halicce shi. Kuma suka yi lissafi suka gano ƙarfin nasa, suka gano ƙarfin nasa, kun san shi ai ko G masu physics. Ƙarfi na biyu ya ce shi ne ƙarfin lantarki da mayan da wato na ƙarfe, electromagnetic forces, ƙarfin da ake samu da yake haɗa wato haɗuwar lantarki tare da ƙarfin mayan ƙarfe, wanda shine idan ka juya waya a cikin inda yake da mayan karfe sai ya kawo maka lantarki, in kuma ka sanya lantarki tsakanin mayan karfe sai ya kawo maka, idan ka tura lantarki tsakanin mayan karfe sai ya saya wannan abin ya rinka juyawa, sai ga kamar tsaki ake yi, amma asalin halittar Allah ce. Sannan kuma dukkan madda da ake da ita a cikin asalin zarrar, a cikin ƙwayar zarrar ma akwai abubuwa da kamar yadda Allah ya halittar sama din nan, ake da wata taurari suna zaga shi, ai rana taurari da duniya suna zaga wata rana, haka a cikin kowace ƙwayar zarra akwai ranarsa wadda take juya, take wanda abubuwa suke juyawa a kewaye da ita, wanda suka kirawo ƙarfi na nuclear, small and strong nuclear forces, wanda suka ce shine abinda, domin rana ba wani abu ne yake sanya ta take ta wannan bararrakar na zafin da muke samu ba, illa wato ƙarfin da Allah ya sanya a kanta na jinsin waɗannan small and nuclear forces, shine yake nema ya ce to tunda wannan matsayin su ɗaya, akwai bayanin, akwai wato wata ka'ida ta halitta wadda za ta haɗa dukkan waɗannan ƙarfi jinsi guda hudu a cikin ka'ida guda ɗaya, shine ya kira shi general field theory, wanda har ya mutu ya kasa yi, amma ba wani abu ne zai sa mutum ya san cewar wannan sanin wani ya daga cikin cewar wato ka'idar Allah farji'il basara hal tara min futur, babu tsagewa a cikin halittar Allah, komai ya tafiya yake a cikin hikima, don haka ba abu ne wanda yake ba zai yiwu ba a samu abin da ya tabbatar da ka'ida guda ɗaya wadda ta haɗa dukkan waɗannan abubuwa. saboda haka tunani a cikin wannan ilimi yana daga cikin ainihin ibada. Mu'mini in sun karanta saboda Allah ya ba su hankali ne haske, alqur'ani shine yake haskaka hankali, alqur'ani shine yake bada hankali. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, mun saukar da shi alqur'ani balarabe domin ku hankali. Saboda haka alqur'ani shine yake bada hankali, karatunsa da fahimtarsa da aiki da shi shine zai saka zaman to mai hankali. Shine mutane za su ga aya suna wucewa, kai ko kana karanta kana ganinta sai kai sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. آية نوچي تيكي وچي وادي إتا أسمي دا كسا سنا وچي واسو جنتا أما سن بجري متا شيني إرن كراتين دا ساينتي سيكي فيزيسيس أسترونوميس دا سورانس دا كرانتا باسا جنن الله أتكي باسا جنن آية الله أما مسلمي دا جا كرانتا سيكي آية يدبني نا الله تبارك وتعالى وشيني تيلا آيات لأولي الألباب تو كزمان تو تكين أولو الألباب كبنشكي آيوين بنشكي آيوين بالي في بني bal ibada ne domin duk abin da zai sanya zai kai ka ka gano ayoyin Allah zai ƙara maka imani, domin su ayoyin Allah idan ka gansu ƙara imani suke. Ayoyin Allah iri biyu ne, akwai ayoyin Allah kauniya, akwai ayoyin Allah na wahayi, sune alqur'ani. Sannan ayoyin Allah kauniya sune abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sanya wanda suke nuni ga Allah, suke nuni ga kudurarsa a cikin halitta, a cikin halittar samai, a cikin halittar ƙasa, a cikin halittar ɗan adam, a cikin halittar dabbobi da sauransu. Allah ya nuna mana ayoyinsa, kuma Allah ya sanya mu masu hankula masu haske. Allah ya haska hankulan mu. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma da yake wa juma'a wannan sa'a wanda kamar yadda yazo a hadithin Abu Huraira radiyallahu anhu cewar sa'ar da Allah madaukakin sarki yake yace yayi ma'an yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana karba addu'a a cikin ta, shine sa'ar karshe ta ranar juma'a. Zami addu'a Allah madaukakin sarki kuma ya karba addu'an mu, mu tawassuli da wannan sa'a wanda Allah madaukakin sarki yake karban addu'a, mu tawassuli da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan sa'a, domin yin salati gare shi a ranar juma'a abu ne wanda yake mai ƙarin ƙarfi. Sannan kuma mu tawassuli da wannan majalisi da muka haɗu, muna karatun alqur'ani, muna neman fahimtar sa, kuma Allah yana saukar da rahamarsa a irin wannan majalisi, sakina na sauka. Allah madaukakin sarki ya karba addu'an mu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا لصالح الأعمال. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلوبا خاشعة، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اصرف عنا الربا والزنا والوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم بارك لنا في زرعنا وضرعنا. اللهم بارك لنا في زرعنا وضرعنا، واصرف عنا أذاهما يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آتنا سؤلنا، اللهم آتنا سؤلنا، وبلغنا مأمولنا، واشرع صدورنا، ويسر أمورنا، وفرج همومنا، واكشف غمومنا، واقض ديوننا، ونور قلوبنا، ونور قبورنا، ونور أبصارنا، ونور أسماءنا، ونور ألسنتنا، ونور أجسامنا، ونور أهالينا وأولادنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.